Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 17 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanin labarai.
Babbar editan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa game da harin da Isra'ila ta kai ta sama da ya auna kuma ya lalata wani gini a birnin Gaza. Da ayan ne kamfanin AP da gidan talabijin na Al Jazeera yake yada labaransa. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Lahadi cewa baya shirin kawo ƙarshen kai har-har ta jiragen sama nan take da ya kashe mutane jiya a birnin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi wata tattaunawa jiya Lahadi tare da manyan takwarorinsa na gabas da tsakiya masu faɗa a ji, yayin da Amurka take ƙoƙarin ganin an dakatar da tashin hankali da ya yi sanadiyar mace-mace tsakanin Isra'ila da kuma Falasɗinawa.
Duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta yi barazanar kame shugabannin kungiyar kwadago ta NLC shiyar jihar Kaduna da ke fara yajin aiki a yau.
Ayyukanmu ne za mu janye gaba ɗaya, to ko ka sa a rijista mun rubuta da aka kai kama mu dole ne sai mun yi aiki, ballantana ma ba za ma mu ji aikin ba.
Ba ku fargaba abin da zai iya biyo baya.
Bai ba fargaba in za ka yi abin da ya saba mu doka kenan.
Bayan sako ɗaliban kwalejin gandun daji da ke afakan a Kaduna, masu shiga tsakani don sakin ɗaliban sun ce akwai yiwuwar sakin ɗaliban jami'ar Greenfield da ke jihar Kaduna nan ba da dadewa ba.
Na Greenfield ana kai, kuma abinda muke fata yanzu kuma muke jin murna ma sun daina kashe mutane, domin kana so kai sulhu da mutane sai ka shiga cikin su. Na biyu sai ka kuma yadda za su yadda da kai cewa ba ka zo yadda su bane.
Bayan haka Sarfila Hashim Gumal na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Babbar editan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa game da harin da Isra'ila ta kai ta sama da ya auna kuma ya lalata wani gini a birnin Gaza. Da ayan ne kamfanin AP da gidan talabijin na Al Jazeera yake yada labaransa da kuma sauran kafofin yada labarai. Babbar editan ta AP Sally Busby ta ce har yanzu gwamnatin Isra'ila bata bayar da takamamman shaidar da ta goyi bayan kai harin nata ba, wanda ya rushe wani bene mai hawa 12 na hasumiyar Aljala'a. Sojojin Isra'ila sun ce kungiyar Hamas tana amfani da ginin ne a matsayin ofishin dakarun leken asirinta da kuma kera makamai. Sannan kakakinta ya ce Isra'ila tana tattara hujjojinta da za ta nuna wa Amurka. Kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa Reporters Without Borders tana neman kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ta bincike hare-haren bom ɗin a matsayin yiwuwar aikata laifukan yaƙi. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Lahadi cewa baya shirin kawo ƙarshen kai hare-hare ta jiragen sama nan take da ya kashe mutane jiya a birnin Gaza. 'Yan sa'o'i bayan da jiragen yakin sojojinsa suka rushe wasu gine-gine uku kuma suka kashe aƙalla mutum 42. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin, ya faɗa wa 'yan ƙasar Isra'ila cewa za a ci gaba da kai hari da ƙarfi sosai kuma zai ɗauki lokaci. Netanyahu ya faɗa wa shirin Fez da Nation na gidan talabijin ɗin CBS da ke Amurka cewa na fatan ba zai ɗauki lokaci ba, amma ya ce ba za mu dakatar da hare-haren nan take ba duk da ƙoƙarin ƙasashen duniya don a tsagaita wuta da aka shafa tsohon mako guda a musayar harba makamai tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Netanyahu ya faɗa a babban birnin Isra'ila cewa ƙungiyar Hamas suka kai mana hari ba tare da wani shiri ba kan birnin Quds. Za mu yi dukkan abin da ya kamata don maido da doka da oda da kwanciyar hankali, ya faɗi a cikin wata hirar talabijin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi wata tattaunawa jiya Lahadi tare da manyan takwarorinsa na gabas da tsakiya masu fada a ji, yayin da Amurka take kokarin ganin an dakatar da tashin hankali da ya sanadiyar mace-mace tsakanin Isra'ila da kuma Falasɗinawa. Blinken, wanda ya tashi jiya Lahadi zuwa kasar Denmark domin fara aikin harkokin diplomasiya na mako guda da ya mai da hankali kan yankin Arctic, ya yi magana ta wayar tarho da jami'an kasashen Qatar da Saudi Arabia da Masar da kuma Faransa. Bayan Iran, ana ganin Qatar a matsayin kasar da tafi tasiri kan kungiyar mayakan Hamas. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce sakataren ya sake nanata kiransa ga dukkan bangarorin da su kwantar da hankula tare da kawo ƙarshen tashin hankalin wanda ya lakuma rayukan farar hula na Isra'ila da Falasɗinawa, ciki har da ƙananan yara. Blinken ya nanata wannan batu a dukkan wayar tarho da ya yi, a cewar sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
Kafin Baballe ya kawo sauran labaran duniya, duk da barazanar kama mambobin kungiyar kwadago da suka shirya zanga-zanga da yajin aikin gargadi na mako guda da gwamnatin jihar Kaduna ke yi, kungiyar kwadagon ta ce daga daren jiya Lahadi za ta dakatar da komai a Kaduna baki daya. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Sanarwar fara yajin aikin kungiyar kwadagon dai ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta kira wani taron manema labaru, ina ta sanarwa da duniya cewa ba za ta lamunci zanga-zanga na lalata kayan more rayuwa na al'umma ba. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Kaduna Malam Jafar Sani shi ya yi wa manema labaru ƙarin haske.
Idan aka lura a 2017 wannan shi Wamba da shi da mutanen shi a 'yan kwadugo sun shigo wannan jiha tamu sun tada zaune tsaye, saboda a lokacin nan suna jayayya da koran ma'aikata waɗanda ba su kware ba. Don haka tun daga wannan lokacin dama akwai sammaci na gani an hukunta shi Wamba da jama'an shi saboda wannan ta'adi da suka yi a jihar Kaduna. Saboda haka muna gaya ma 'yan kwadugon nan za mu tabbatar da cewa wannan doka ta hau kan kowane ne. An riga an yi ma jami'an tsaro bayani kuma sun lashe takobin cewa ba za su bari a dukiyar al'umma a bata shi ba.
Sai dai kuma wannan barazana bata sauya tunanin kungiyar kwadagon ba, saboda shugaban kungiyar na jihar Kaduna Comrade Ayuba Magaji Suleiman ya ce yajin aikin da kungiyar ta shirya fa ba gudu ba ja da baya.
Ayyukanmu ne za mu janye gaba ɗaya, to ko ka sa rijista mun rubuta za ka kai kama mu, dole ne sai mun yi aiki, ballantana ma ba za ma mu ji aikin ba.
Ba kwa fargaba abin da zai iya biyo ba?
Bai ba fargaba in za ka yi abin da ya saba mu doka kenan. Ba abin da za mu yi da ya saba mu doka.
An yi zargin wancan karan da kuka yi wani abu makamancin wannan, an ga wasu an ce an tattaba kayan gwamnati, an ce yanzu ma har kunyo sojojin haya.
Ba gaskiya ba ne, ba sojojin haya ba ne. Abin da ya faru shi ne muna da kungiyoyi 47, to kowace kungiya ta ba kungiyar Federation jihar Kaduna umarni ta shiga wannan yajin aikin. Bayan an bada umarni, su shugabannin na kasa za su zo su tabbatar da an bi wannan umarni. Kaga ba sojojin haya bane. Mu komai namu da tsari muke, a tari gamu za ka gamu, an san irin kayan mu, an san maganganun mu. Ko dazu naji wani an sa shi wai ya ce shi sunan shi Nasiru Usman ne ko Nasiru waye, yana ta magana ta gaji kaman kodan kodago. Wannan ba wakilin kungiyar kodago bane, ba mu san shi ma ballantana mu ce.
Amma kun ji gwamnati ta ce shi shugaban naku in ya sake shigo da mu ana cige shi.
Ba su san darajar shi bane, suna fita kasashen waje amma ba su da wayewa na zamani.
To ko me ya tunzura kungiyar kwadago ne ta dauki wannan mataki? Comrade Ayuba Magaji Suleiman shine shugaban kungiyar kwadago a jihar Kaduna, kuma shi ya marabci sauran shugabannin kungiyoyin da suka kawo gudunmawa.
Yanzu dai a kasa ita ainihin local government an kori mutum 2000 a sashin kiwon lafiya a matakin farko, shi ma a karkashin kananan hukumai an kori mutum 1700 state universal basic education subeb kenan na malaman makarantar primary an kori ma'aikata 4000, in ka hada kenan an kori mutum 7700 yanzu wannan. Yawa banda fa wancan 1000 kusan 30 da wani abu da aka kora a 2017 wanda ba a ba su ake zuba yanzu.
Tun a yammacin jiya Lahadi dai gidajen mai suka cika da motoci masu neman man da za su yi tanaji don gudun kota kwana, yayin da mutane suka dinga dogon dakon motocin haya a gefen hanyar da aka ga mutane suna ta tsayawa ba tare da sun samu mota ba. Gidajen mutane kuwa haka suka yi ne suka kwana didin ba tare da samun wutar lantarki ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
a gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu ga baban ne dauke da sauran labaran duniya kashi na biyu.
Babbar kungiyar ma'aikatan jinya masu rajista ta Amurka ta yi Allah wadai da sanarwar da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta kwanan nan cewa mutanen da aka yi wa rigakafin coronavirus ba sa buƙatar sanya takunkumin fuska a yawancin wurare. Wannan sabuwar shawara ta CDC bata dogara da kimiyya ba, bata kare lafiyar jama'a, kuma tana yin barazana ga rayuwar marasa lafiya, ma'aikatan jinya da sauran ma'aikatan lafiya duk faɗin ƙasar. Inji babban daraktan kungiyar ma'aikatan jinya Bonnie Castillo a cikin wata sanarwa. Yanzu ba lokaci bane da za a sassauta matakan kariya ba, kuma ba mu ji daɗi ba da CDC ta yi haka a yayin da muke cikin tsakiyar mummunan annobar ta ƙarni. Shugabar NNU Jane Ross ta ce da a ce CDC za ta fahimci kimiyyar yadda ake yaɗa ƙwayar cutar mai saurin kisa da ba a taɓa bayar da wannan sabuwar shawarar ba. A jiya Lahadi, membobin wata kungiya masu adawa da juyin mulki da sojojin Myanmar suka yi ta janye daga dajin yammacin Myanmar bayan kwanaki suna fafatawa tare da sojoji, yayin da Amurka da Birtaniya suka yi Allah wadai da cin zalin da sojojin suke yi kan farar hula. Mindat birni mai kimanin mutum 400,000 da ke jihar Cin ta yammacin Myanmar ya zama matattarar farar hula masu adawa da gwamnatin sojojin wanda suka kwace mulki a wani juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Wasu mazauna garin Mindat sun kafa rundunar tsaro ta kasar CDF wanda suka faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa gwamnatin mulkin sojan ta kashe mambobinta 6 bayan shafa makonni 3 suna fafatawa. Sojojin sun fafata da mutanen yankin amma mayakan sun ja da baya bayan har-har da manyan bindigogi da sojoji suka kai. Wasu jami'an tsaro sun mutu sannan an ba da rahoton bacewar wasu bayan har-har a Mindat bisa ga rahoton gidan talabijin Mewa da jiya Lahadi da sojoji suke da iko da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kwanaki kaɗan bayan sako ɗaliban kwalejin gandun daji da ke Afakan a jihar Kaduna waɗanda suka shiga tsakani don sakin ɗaliban sun ce akwai yiwuwar sakin ɗaliban jami'ar Greenfield da ke Kaduna. Ga dai Isa Lawal Ikara ya sake dawowa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Dr. Ahmad Abakar Gumi wanda ke kan gaba wajen ceto ɗaliban kwalejin ya shirya wata walima ta musamman domin taya murna da kuma ƙarfafa ɗaliban da ya ce wannan shine irin ƙoƙarin da kwamitin da ya ceto ɗan ɗalibai zai ci gaba a nan gaba.
An yi wannan taro alhamdulillah na nuna godiya ga Allah da kuma kiran wayanda aka sace nan mu ba su hankuri mu nuna musu muna tare da su muna jin ciwon da abin da same su kuma muna fata in an samu haɗin kai na hukuma aka samu haɗin kai na a jami'an tsaro da kuma mutanen gari da malamai wannan matsala in muna gani za a shawo kanta.
Na kuka kai akan magana kokarin da kuka za ku yi na ɗaliban Greenfield.
Na Greenfield ana kai kuma abinda muke fata yanzu kuma muke jin murna ma sun daina kashe mutane domin kana so kai sulhu da mutane sai ka shiga cikin su. Na biyu sai ka kuma yadda za su yadda da kai cewa ba ka zo yadda su bane sannan ka zo da abinda kake kokarin yin sulhu da shi to duk muna daukan wannan mataki muna kokarin a samu zaman lafiya.
Tsohon shugaban hukumar inshoran lafiya ta kasa Farfesa Usman Yusuf na cikin waɗanda suka yi jawabi a wurin wannan walima da har sai da ya kuka. Abin da ya sa na nemi ba a san dalilin shi na zub da hawaye.
Kukan dadi da kukan rashin dadi wayannan yaran ƴaƴanmu ne kwanan 56 da adaji da ruwa da rana da kuda da sauro babu tabarma guda ma ta rasa juna biyunta na wata biyu wata uku ƴaƴanmu ne yau Allah ya yi sun fito amma akwai sauran aiki yaran na Greenfield har yanzu suna nan sannan yarinyan nan da ake kira Leah Sharibu ta Dabci har yanzu tana rike sannan yara na Chibok wurin 112 suna rike har yanzu sannan kauye ayyukanmu da yawa suna nan an rike su a cikin daji saboda haka akwai sauran aiki
guyo ku tai sanyi ganin cewa kuna ta wannan kokari kamar an ce gwamnati bata fito karara ta mara muku ba
a'a ai wato gwamnati ba sai ta ba dan gwamnati ake yi ba yi makai ne kuma wannan yaran da kaga sun fito duk zagin gwamnatin da muke yi babu yadda za a su fito in gwamnati bata sa hannu ba saboda haka gwamnati ta yi aiki amma muna ce mata ta ƙara aiki
to kome waɗannan ɗalibai da suka kwashe sama da kwanaki 50 a hannun waɗannan ƴan bindiga ke yawan tunawa
sunana Fatima Ibrahim Muhammad ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar College of Forestry dake Afa Kamando to rayuwa dai ba ta mana dadi ba gaskiya tun bayan da aka kama mu mun sha tafiya ba wanka abubuwa dai mun sha wahala gaskiya
me kika fituna da yafi damun ci
irin bindigun da mutane ke rike da shi bindigu ne wanda ni ko a wurin sojoji bana gani irin su
sunana Olayemi Rachel muna cikin hostel bamu san toko bamu san hawa ba sai ga mutane sun shigo mana ga bindigogi ana bacci wasu ma ba kaya a cikin su dai kuma sai ga mu dai a cikin daji muna takawa muna ta tafiya abu kaman film
sunana Sarah Sunday abinci ba ma samu kuma ruwan gaskiya ba kyo
me kuke ci ne
da mun fara zuwa ke da muna ci spaghetti amma spaghetti din baya ishe mu shine aka koma muka fara cin tuwo
ma waye yake muku tuwon
mu muka yi da kanmu
wace kawo kayan abinci
sune
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
a gaida nan Ikara da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kan tabo dukkan lamarin da suka shafi tabbatar da gaskiya. Yaki da cin hanci, wato haƙin marayu da sauran lamarin ƴancin dan Adam. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashin Gumel. Shirin na wannan makon zai sake kunwa kan takaddamar da ke faruwa tsakanin mai kwarmata bayanai Mahadi Shehu da gwamnatin jihar Katsina. Wannan takaddama tana kotu tun daga Abuja da Katsina zuwa babbar kotun tarayya a Kano da ta bada belin Mahadi ya samu sararawa daga tsare shi da ƴan sanda suka yi. An ga faifan bidiyon Mahadi yana kururuwa a kotu da kasa tafiya har kamar sai da aka taimaka masa ya samu nasarar shiga kotu. A wani faifan bidiyo kuma da aka yada a yanar gizo wanda aka dauka a sarce ya nuna Mahadi na tafiya da taimakon sanduna amma da ya shiga daki da ƴan rakiya sai ya ajiye sandar har ma ya jagoranci sallar jami'i wanda hakan ya jefa ta baba a zukatan masu bin lamarin. Ko me gaskiyar Mahadi a wannan zarge-zarge? Mahadi ya shigo shirin nan inda ya warware zare da abawa ta bangaren dalilinsa duk da ya tabbatar da hakika shine a faifan bidiyon. Amma da farko a yau za mu fara jin matsayar gwamnatin Katsina da Mahadi Shehu ke zargi tana badakala da miliyoyi ko biliyoyin naira ta bakin kwamishinan shari'a Ahmed El Marzouk.
Barista Ahmed El Marzouk mai gwamnatin Katsina mai matsayinta kan Mahadi Shehu ne a halin yanzu da duk da dai abubuwa na gaban kotu amma kuma har yanzu Mahadi Shehu na ci gaba da magana kan ita gwamnatin menene matsayinta ya take daukar Mahadi Shehu.
To mu matsayin da gwamnatin jihar Katsina suka dauka akan shi wannan mutum wai shi Mahadi Shehu ai mun riga mun nuna matsayin saboda mun kai shi kotu mun gurfanar da shi a kotu saboda yana yi mana ƙarya da kazafi yana kuma yaudaran jama'a magoya bayan gwamnati da ƴan asalin jihar Katsina yana kuma tunzura su yana faɗa musu maganganu wanda suke ba daidai ba yana yawo da takardu na boge saboda ka akan waɗannan abubuwan ne muka kai shi kotu so kaga ba wani bayani da zan muku sai mu bari sai abin da kotu ta zartar magana tana gaban kotu kuma shi maganganun da yake yi ai watakila shi bai fahimci menene kotu bane ko kuma watakila yana yin abunda yake na raini ga hukuma amma ba haka ba an magana tana kotu ai ba za ka je kuma kana ci gaba da maganganu akan wannan ba amma kowannen din ma da yake yi muna da labarin abubuwan da yake yi in an koma kotu kuma za mu gabatar da koken mu akan irin wannan abun da yake yi wanda kotu ita ta san matakin da za ta dauka akan wannan
Ahmed Al-Murzuk duk wanda yake sauraron Mahadi Shehu zai ji yana lissafin kudade da bayanin takardu da abubuwa daban-daban da suka shafi gwamnatin jihar Katsina wato kamar ba da ka yake magana ba amma yanzu kamar ka ce abubuwan da yake amfani da su na bogi ne menene hujjar fadar haka
to ai shi zan ci ba tunda magana tana kotu ne zai hana mu bari kotu ta yi bincike ma hukuncin ta anan ne za a gane cewa takardun da yake amfani da su na bogi ne an yi fojin din sa hannun mai girma gwamna an jijjuya ka alkalma na takardu saboda ka tunda mun ce abin da yana kotu mu bar shi kotu za ta fito ta faɗi gaskiyar abu kawai dai abinda ya kamata mutane su fahimta wanda kuma na san yanzu an fahimta shine mutumin nan yayi ta maganganu yana cewa Allah ya yi zamba a kai shi kotu ba yana ta bugu kirji yana ta barazana kuma an je kotun ya zama yayi langabu ya kwanta ya marerece yana ta wani kiraye-kiraye yana koke-koke yana karire gashi an nuna shi kariya yake cewa bai da lafiya to kaga wannan abu ne wanda mun bari ne sai kotu ta yi wannan hukunci amma ko yanzu ai mutane sun fahimci ainihin cewa shi abin da yake yi ƙarya ce da yaudara yake yi makansa saboda ba kowa yake yaudara ba ka zo ka langabe mai kwan ka zo kai magana abin da yake a gaban ka kana ta wani marairi cewa kamar wani dan kankanin yaro kana ta koke-koke gaban yara da mata da jama'a da ƴaƴa da surutai abun ban takeici da kunya ai kaga mu yanzu mun tsaya ne kawai cewa mu bari dai abin nan kotu ta tafiyar da yanda wannan al'amuran suke
Farisa Ahmed Al-Murzuk ba mamaki ko lauyoyi ne kai lauya ne sosai ka samu shaidar aikin lauya wataƙila wannan ba za a ɗauka ko wasu dabaru ne na shari'a ba ya yi amfani da su ya yi kamar wataƙila ba shi da lafiya daga baya aka gan shi yana tafiya ba sanda
to wanda suka ƙarya rashin lafiya a kotu ya suka ƙari a ce maka ga yadda suka ƙari kuma wannan dubara an ragowar dubara ce wadda ba za ta kai mutum shi kuma mutum ina da gaskiya dan me zai je yana ƙarya cewa bai da lafiya shi dai wannan magana dai kamar yadda na faɗa maka cewa tana kotu so bai kamata ba mu shiga cikin gundarin maganar yanzu mu bari kotu za ta yi abin da ya dace
idan haka ne banda abubuwan da aka kai kotu bayan an fito daga kotun na gama da Shehu yana sa hotunan abubuwa da yawa na jihar Katsina misali har ta ma makarantu a ciki yake nunawa cewa gaba ɗaya gwamnatin ba ta yin abubuwa da suka dace ba ta cika kamar alƙawura na campaign da ta
yi yanzu Malam Nasiru kai ka taɓa ganin inda shugaba ya zo ya gyara duk abin da aka yi a baya ko na sakaci ko na ɓanna ka taɓa gani Annabi sallallahu alaihi wasallama kanshi da Allah ya aiko shi ya gyara duniya da ya zo dukkan kafirai ya musuluntar ai ya tafi ya bar wasu a nan baya Shehu Usman ɗan Fodiyo radiyallahu anhu ya yi jihadinsa amma ya bar waɗansu saboda haka bai yiwuwa shugaba ya zo duk zalakarsa duk ƙoƙarinsa a ce ya gyara komai bai yiwuwa za ku gyara iya abin da Allah ya yi da muku za ku gyara muhimmi dai shi ne ai ana gyare-gyaren mun tadda makarantu dubbannai a jihar Katsina wanda ba su da gyara kuma mu ma mun gyara dubbannai mu ma kuma ba za mu iya gyara duka ba dole za mu bari wani ma zai zo shi ma ya yi ba zai yiwu ba a ce duk abin da yake ɓatacce a duniya wai wani shugaba zai zo ya gyara duk wannan abu ko a wace ƙasa bai yiwuwa.
Akwai wani abu kuma da ya shafi harkar tsaro da dai jihar Katsina lafiyar ta kalau wannan dai matsala lalle ta shafi yankin arewacin Najeriya ne kusan musamman ma arewa maso yamman nan Mahadi Shehu na nuna akwai sakacin gwamnatin jihar Katsina wajen tabarbarewar tsaro a jihar
ai to ai wai ka san da yake mutum mai son zuciya ya tashi faɗan maganganu na shirbe ai sai ya faɗa abin da ya ga dama gwamnatin jihar Katsina ke da mulki ke da iko da sojoji ko da ke iko da yan sanda ko ita yake iko da jami'an sirri na ƙasa tana ba da bindiga ne gwamnatin jihar Katsina ko tana ba da tankokin yaki to kaga irin waɗannan maganganu ne na mutum mara kan gado ka rika maganan hurumin da ba na wuri ba hurumin gwamnatin jihar Katsina hurumin gwamnatin jihar Katsina tana iya daidai nata na taimakawa jami'an tsaro din da aka turo shi aiki kuma wannan kowa ya sani ana kokari iya kokarin da ake amma gwamnatin tarayya ita ce da alhakin ainihin komai na gundarin tsaro kuma gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta.
A kusa da ƙarshen tambayoyin da zamu yi, akwai abubuwan da shi wannan bawan Allah yake faɗa, yake cewa akwai hamanoni da fir'aunoni a jihar Katsina. Shin ba da tayin marzuk har da kai a ciki ne?
A yi ai shi da babban hamana, tunda mutumin da yake faɗan ƙarya ya kuma kama sunan Allah ya faɗa. Mutumin da ya rika cewa in an isa a kai shi kotu koko in ba a kai shi kotu ba Allah ya isa, amma an kai ka kotu kuma ka amarere ce kamar kai Malam Nasiru, wannan magana shi dai jama'a ne, mu abin da yake muhimmi jama'a sun fahimci wannan mutumin ba mutumin arziki bane, bai tsoron Allah, bai sanin ya kamata, kuma shi bai jin kunya da yayi abun kunya, ya rika kwanciya a ƙasa yana kuce-kuce bayan kuma ya san ƙarya yake yi.
A ƙarshe Malam Sahil Marzuk, duk lokacin da nake jin watakila yake magana shi Mahadi Shehu yakan ce ku ji tsoron Allah, ku sani cewa ranar gobe kiyama duk abin da kuka yi wanda ba daidai ba Allah zai tambaye ku.
Ai ka ga din tun daga nan kai shi ya nuna bai tsoron Allah. Mutum mai tsoron Allah zai yi ƙarya? Ya mare da ce cewa bai lafiya kuma a nuno shi gashi ya ciki sanduna? Ya fito ya ce wannan abin da aka nuna nashi ƙarya ne? A cikin wannan bidiyon ya tabbata cewa gashi ya fito bai da lafiya, gashi an roƙo kafadarsa, ya shigo ɗaki, ya rataye towel a kafadarsa, ya rike sanduna, ya taho sai ya fahimci cewa oke an rufe kofa ba mai ganinsa, ya watsar da sanduna ya tafi yana shafa mai, ya kama kafa ya daga, ya duka, ya yi ruku'u, ya ce har ya ba da sallah. To Allah, wannan akwai alamar tsoron Allah tare da shi?
To ai ba ni sa ba mamaki bai san cewa ana ɗaukarsa ba, kamar an ci amanar inda yake ne aka sa wata kamara ta.
Ya ci amanar dubu nawa ya ci? Kai ka ga irin amanonin da ya ci na mutane? Ba ga bidiyoyin da yawa mutane ba? Ya ɗauke su hotuna ba tare da saninsu ba? Akan suna magana da shi, suna hira da shi?
Martanin Ahmed Al-Marzuk kenan, kwamishinan shari'a na jihar Katsina, kan badaƙalar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar da Mahadi Shehu. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ji daga bakin shi kanshi Mahadi Shehu game da wannan dambarwa. Yanzu a madadin Nasira da Miyar Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Hashin Gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfi Hashin Gumal da wannan ne, kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Babbar editan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa game da harin da Isra'ila ta kai ta sama da ya auna kuma ya lalata wani gini a birnin Gaza. Da nan ne kamfanin AP da gidan talabijin na Al Jazeera yake yada labaransa da kuma sauran kafofin yada labarai. Babbar editan ta AP Sally Bosby ta ce har yanzu gwamnatin Isra'ila ba ta bayar da takamaiman shaidar da ta goyi bayan kai harin nata ba, wanda ya rushe wani bene mai hawa 12 na hasumiyar Aljala'a. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Lahadi cewa baya shirin kawo ƙarshen kai har-har ta jiragen sama nan take da ya kashe mutane jiya a birnin Gaza. ‘Yan sa'o'i bayan da jiragen yakin sojojinsa suka rushe wasu gine-gine uku kuma suka kashe aƙalla mutum 42. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin, ya faɗa wa 'yan ƙasar Isra'ila cewa za a ci gaba da kai hari da ƙarfi sosai kuma zai ɗauki lokaci. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi wata tattaunawa jiya Lahadi tare da manyan takwarorinsa na gabas da tsakiya masu faɗa aji, yayin da Amurka take ƙoƙarin ganin an dakatar da tashin hankali da ya sanadiyar mace-mace tsakanin Isra'ila da kuma Falasɗinawa. Blinken, wanda ya tashi jiya Lahadi zuwa ƙasar Denmark domin fara aikin harkokin diplomasiya na mako guda da ya mai da hankali kan yankin Arctic, ya yi magana ta wayar tarho da jami'an ƙasashen Qatar da Saudi Arabia da Masar da kuma Faransa. Babbar kungiyar ma'aikatan jinya masu rajista ta Amurka ta yi Allah wadai da sanarwar da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta kwanan nan cewa mutanen da aka yi wa rigakafin coronavirus ba sa buƙatar sanya takunkumin fuska a yawancin wurare. Wannan sabuwar shawara ta CDC ba ta dogara da kimiyya ba.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jojoje wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum.